This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Talata 28 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai.
Kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya tana shirin wata zama domin tattauna batun mummunan harin da Isra'ila ta kai Rafa. Shugaban kasar Spaniya ya ce zai bada goyon baya ga kasancewar Palestino a matsayin kasa mai cikakkiyar iko a matsayin mafita ga samar da zaman lafiya. Sannan shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi izinin amfani da makaman da aka ba su a matsayin tallafin yaki don kai hari cikin Russia.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa talabijin Canal 3 a jamhuriyar Niger ya kori ma'aikata sama da 30 bayan da suka tsunduma yajin aikin kwanaki uku a makon da ya gabata. Bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da Hafsat Hafsoshin Sojan Najeriya General Christopher Musa akan halin da tsaron ƙasar ke ciki. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma na Muhammad Hafiz Baballe. Muna kuma dauke da sakonnin ku masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya ya kamar yadda muka sani su. A yau Talata ne ake sa ran cewa kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai gana don tattauna abin da ke faruwa a Rafa biyo bayan wani harin saman Isra'ila da ya kashe 'yan Filistino da ke neman mafaka a wani sansanin 'yan gudun hijira su 45 sannan ya jikkata wasu 200. Shugaban kwamitin jinkai a Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce san wannan bai kyautu ba, sannan ya yi sukar bayanan Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ce harin na Rafa babban kuskure ne. Ko da harin laifin yaƙi ne ko babban kuskure ga al'ummar Gaza babu tantama. Griffiths ya faɗa cikin wata sanarwa jiya Litinin. Abin da ya faru a daren jiya shine na bayan nan sannan ya yiwu ya kasance mafi rashin imani ayyana shi a matsayin kuskure wani batu ne da ba shi da wata ma'ana ga mutanen da aka kashe, waɗanda suke juyayi da waɗanda suke ƙoƙarin cetoran mutane. Griffiths ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa kai hari Rafa zai haifar da yanayin jinkai a yakin na Gaza. A yankin na Gaza, Isra'ila ta ce ta kashe manyan jagororin mayakan Hamas guda biyu a wannan harin. A wani bangaren kuma, shugaban kasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau Talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Palestino a matsayin ƙasa mai ikon mai cikakken iko, yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita, ita ce za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Yin hakan ne kawai zai kawo maslahar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba, tabbatar da Palestino a matsayin ƙasa mai iko su rayu tare da ƙasar Isra'ila a cikin zaman lafiya da tsaro. Abinda Sanchez ya faɗa kenan. Spaniya ta fara sanar da manufarta na amincewa da Palestino a matsayin ƙasa mai cikakken ikon kanta a makon da ya gabata tare da ƙasar Ireland da Norway, waɗanda suka ayyana ranar Talata a matsayin ranar da suka amince da wannan manufar. Ukraine ta samu ƙarin tallafin yaki na dala biliyan 1 daga ƙasar Belgium ƙarƙashin wata yarjejeniya yau Talata, wanda ya hada da bata jiragen yaki samfurin F-16. An ci mai yarjejeniyar ne bayan da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Brussels, sannan ana sa ran cewa zai yada zango a kasar Spaniya da Portugal a yunkurin sa na nemo ƙarin tallafin yaki da zai taimakawa kasar wajen kare kanta daga mamayar Rasha tun farkon 2022. Yarjejeniyar da aka kulla ya kunshi cewa Belgium za ta bata agajin tsaro cikin gaggawa, motocin sulke na zamani, kayayyakin yaki da yakin da dakarun saman Ukraine suke bukata na kare har-harin sama, tsaron dakarun ruwa, izinin haƙar ma'adanan ƙasa, haɗaka da dakarun Ukraine a fannin makaman artillery da horon soji, abinda Zelensky ya wallafa a kafar X kenan.
an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan a jamhuriyar Niger, wani gidan talabijin mai zaman kansa wato Canal 3 Niger ya kori ma'aikata sama da 30 bayan da suka tsunduma yajin aikin kwanaki uku a makon da ya gabata. Ma'aikatan na korafi ne akan rashin samun albashin su na tsawon watanni akalla 15 mafari kenan da suka jingine aikin su. Sai dai shugabannin gidan talabijin din na cewa yajin aikin ya sabawa ka'ida, lamarin da yasa aka shiga yunkurin kai batun a gaban hukumomi. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ranakun 17-18 ga watan nan na Mayu ne ma'aikatan gidan talabijin Canal 3 Niger suka kauracewa aiki bayan da a cewar su wa'adin da suka ɗibarwa shugabannin kafar ya cika dangane da buƙatar a biya su albashin wata 2 daga cikin bashin watanni 15 ɗin da suke bin ma'aikatar. Sai dai da alama matakin bai yi wa magabatan gidan talabijin din daɗi ba. Mafarin korar ma'aikata 37 a wannan talata. Malam Zakari Adamu na daga cikin waɗanda matakin ya shafa.
Ana cikin haka muka dawo aiki ranar Litinin, muka yi Litinin, Talata, Laraba, Alhamis har zuwa Juma'a. Shiru ba su ce mana komai ba. Muka sake ajiye takarda, muka ba su wa'adi na kwanaki uku, suna iya kiran mu tattauna a samu huta. Ba su kira mu ba, dalilin muka shiga yajin aiki na kwanaki uku wanda ya kawo ƙarshe ranar jiya. Dukkan ka'idojin da ya kamata a ce mun bi na zuwa wannan yajin aiki mun bi su. Yau mun dawo bakin aikin mu, aka kira mu aka ce a an sallame mu daga aiki saboda rashin biyayya. Wanda shekara ɗaya da rabi yana aiki bai samu albashi ba, kuma ba dare ba rana yana zuwa yana aiki, ban ga wace irin biyayya ake son yayi ba.
Ganin yadda al'amarin ya tsanani, an fara yunkurin kai batun gaban hukumomi. Hajiya Salamatu Mai Daji na daga cikin ma'aikatan Canal 3 Niger na farko-farko.
Ni shekara ta 16 a cikin wannan kafar watsa labarai. Akwai masu shekara 17 su dai su dibi taxi kin inda ake hidda mutum aiki. In an hidda ka aiki, kuɗin da kake biyan mai shi da duruwa kinka tunda ba kai ba ka bari, shi ya hidda ka. Kenan ya baka kuɗin da ya hidda ka aiki, ya baka duruwa kinka, ya baka shi wannan arerin da kake bisu. Ko ba ga takardar lisansa ma bai kamata ba a ce wai wani isiye ya zaka ɗauki takardar ya ba mu. Direction General ita kamata ba mu takardar, amma ba su yi ba haka nan. Mu kuma muna bisa kan incin mu, ba mu tsaya nan sai mun kai wurin hukumomi waɗanda za su amsa mu hakkin mu, sai mun ga abin da ture mu huzuna.
Domin jin martanin shugabannin kafar, na tuntuɓi shugaban ma'aikata Dr. Ash Ahmadu Tijani Alhaji Anis, amma ya ce da ni ba za su ce komai ba a game da al'amarin. Sakataren kungiyar kare haƙƙin ma'aikatan kafafen labarai ta Sinatik Mudi Musa, wanne ya fara tuntuɓar ma'aikatan Canal 3 da shugabannin tashar don samar da maslaha, na cewa lokaci yayi da za a dubi irin wannan matsala da idan rahama.
Ai, kafin a kawo ga kora akwai matakai iri uku ma da ake iya ɗauka. Ana iya ba da abartisama a ce to an galgaɗe ka, daga yau kalga ƙara. Lisansama shi ne na ƙarshe, bayan shi babu komai. Da mun san a Niger muna cikin état de droit. To cikin ƙasa ƴanci kuma haƙƙi na harko da ke ga kowanne ɗan ƙasa, kowanne ma'aikaci shi ne na an bai jin daɗin kasancewa abin da yake ciki yana da ƴanci na yajin aiki.
Annobar koronar da aka fuskanta daga 2019 zuwa 2020 ta matuƙar tagayyarar da kafafe masu zaman kansu a Nishar, inda biyan haya da wutar lantarki da haraji ke musu wuya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Yayin da wasu masu kaɗa ƙuri'a suke da tabbacin 'yan takarar da za su ba su ƙuri'unsu a zaben da Afirka ta Kudu take shirin gudanarwa a ranar Laraba, ya zuwa yanzu wasu ba su kai ga tantance 'yan takarar da za su zaɓa ba. Wani mai kaɗa ƙuri'a a Johannesburg ya shaida wa muryar Amurka cewa yana so gwamnati mai ci ta zarce kuma ƙuri'arsa ta jam'iyyar ANC, wato African National Congress ce, jam'iyyar da take mulki a Afirka ta Kudu tun 1994. Sa'ad da aka zaɓi Nelson Mandela a matsayin shugaban ƙasa bayan mulkin wariyar launin fata a shekarun 90. Za a iya kwatanta shekaru 30 ƙarƙashin demokuraɗiyya da shekaru 30 na doka. Muna buƙatar wasu shekaru 30 don aiwatar da waɗannan dokokin tare da tabbatar da cewa sun haifar da roman demokuraɗiyya, a cewar Sabo Malubi. So sai dai kuma ga Karim Ezzedine, jam'iyyar ANC bata cika alƙawuran da ta yi ba. ya isa hakan nan yace ya kuma kara da cewa zai dangula wa jam'iyyar DA wato Democratic Alliance ne domin ita ce jam'iyyar da za ta kawo sauyi masharhanta sun fada wa muryar Amurka cewa jam'iyyu irin su DA IFP wato Inkatha Freedom Party da wasu ƴan tsirarru suna samun goyon bayan jama'a a tsakanin wasu kabilu da wasu yankuna da dama daga cikin ƴan takarar suna zargin ANC da yin ba daidai ba sannan ba ta da ko ta kokwarar manufa ga kasar lambarin da suka ce yana cikin wani yanayi wanda ke bukatar ceto an kwashe dubban mutane daga yankin Papua New Guinea yau talata inda gwamnati ta ce zaftarewar kasa ta binne akalla mutane 2000 kwanaki bayan zaftarewar kasar da ta auku a ranar Juma'a ya zuwa yanzu a yankin Mount Mongalo kasa tana girgiza lamarin da ya haifar da damuwa kan yiwuwar lamarin ya tsananta Majalisar Dinkin Duniya tana shirin wata taro ta da sassan gwamnati daban-daban ta yanar gizo yau talata domin tsara yadda za a bullo wa lamarin hukumomin yankin sun ce an gano wasu gawarwaki yanayin yankin mai karancin cigaba rashin hanyoyi da rikicin kabilanci a yankin sun haifar da tasgaro a fannin aikin ceto
da Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la kamar yadda muka faɗa a farkon shirin yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wani bangare na doguwar tattaunawa da shugaban sashen Hausa Ali Mustafa Sakoto yayi da Hausan Hausoshin Sojin Najeriya General Christopher Musa akan yadda sha'anin tsaro ke kayawa a Najeriya. Za mu tashi ne daga wannan tambaya da Ali Mustafa ke masa.
Jami'an Musa har yanzu akwai duk da nasarorin da kuka samu har yanzu akwai matsaloli mun sani a jihohin Sokoto, Katsina, Zamfara da sauransu. Har yanzu wajajen gabacin Sokoto, Gwaranyo da sauransu suna fama da irin matsalar mutane su je su auka wa ƙauyuka da sauransu su tsora musu raji da sauransu. Kamar yadda kace ɗaya daga cikin matsalolin da ake shine suna aiki da mutane. Lokacin da gwamnonin Arewa suka zo Washington, gwamnan Katsina ya ba mu misalin wasu sarakuna da ake bayar kuɗi a shiga cikin ƙauyukansu aka ce mutane. To idan ko haka tana faruwa ai yakin yafi ƙarfin yadda ma ake zata kenan.
To ai shi da muka ce kafin kuskuren da ake daukan cewa wannan abin da ke faruwa aikin sojoji ne kawai. Matsalan ya wuce kan haka. Ta farko ya muka yi muka kai haka. Yanzu muna cikin demokradiya amma sai kaga mutane sun zauna ganyinwa babu aiki, babu makaranta, babu asibitoci, babu abubuwa da yawa da babu da su. To kaga shi yasa ya kamata muke cewa ya kamata jama'a su san cewa inda suke mutanen ana lura da su gwamnati na kawo musu abubuwan da yake taimakon su da za su ji daɗin cewa ana cikin demokradiyya ne to inda yake taimako kenan to kaga inda da farko inda problem ɗin ya fara kenan to amma yanzu gwamnatin gwamnoni yanzu su ma sun fahimta cewa su ma ya kamata su tashi miƙe a yi gaba ɗaya kuma mu haɗin kai shine zai taimake mu shi yasa muke roƙon gwamnati gwamnoni musamman ƴan Arewa gwamnonin Arewa ya kamata su zo tare a haɗa kai aikin nan ba wuri daya bane don yanda mutanen suke yi idan muka bi su nan sai su shiga nan in muka yi nan sai su yi nan to akwai mutanen da ke gaya musu a ga sojoji na zuwa da motoci uku motoci hudu ga sunan ga inda suke ga to kaga inda yake
an ce su kansu mutanen da kuke yaƙa barayin nan na daji da sauransu su ma sun yi karfi wurin irin fasahun makaman da suke amfani da su har da tauraron dan adam gaba ne
da menene su na da shi kudin da suke samu an sun kama mutane kusan da dabbobi da suke yi
amma ina suke bi suna samun wannan makaman
matsalan kuma kenan kenan kaga can borders din mu ai borders din mu are very porous to kaga inda suke samu suke shigowa ga Niger ga Chad ga Cameroon to in suka samu abubuwan na shigowa don ba mu iya cewa mun zauna mun sa sojoji a kowane hanya to su tare to inda abin ke da matsala kenan shi yasa muke son mutane su gani kuma nake gode ma jama'a muna samun taimako su da yawa mutane na kokarin su kira mu su gaya mana wani lokaci inda babu network to kafin labarin ya kai wurin mu sai ka ga abun ya dade kaman ƴan makarantun da ake dauka sun ta zai zama wajen awa 12 ya wuce ko sai the next day kafin za mu ji to kaga lokacin mu ya riga ba mutanen lokacin sun riga sun je sun boye kafin mu ji labari
to za ka yi mun jiji na Abuja kanta an zo an kai hari a mai suna unguwajin an kwashi mutane
wajen Buhari
yawa an kwashi mutane kamar 20 mutane 50 sun
to mun ji waɗannan magana kuma da sauri aka dauki mataki ina jin an riga an samu dan su an dawo da su to abin da ke faruwa yadda muka ce ka san mu muna aiki muna going around muna patrol da akwai mutane da ke ga mu a mu ce nan yanzu nan babu sojoji nan babu yan sada a shiga nan domin kudin da suke samu daga wurin so sun ga kawai cewa wurin abin nan ke nan shi yasa muke so in an kama irin waɗannan dauki mataki
General Christopher Musa kenan Hafsan Hafsoshin sojan Najeriya a tattaunawarsa da Ali Mustafa Sakwato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa a wani yunkuri dangane an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman ma shi a arewa maso gabashin kasar gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durkushe a arewacin kasar a yin wata tattaunawa da wakilin Abdulhab Muhammad yayi da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audugar
Abdulhab ina ga dalilai suna da dama da suka sa mu ɗau wannan mataki kuma sai ka ce da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta kawo wani tsari da ya sa mu duba hanyoyin da za mu ƙarfafi arzikin arewacin Najeriya na noma kusan zan ce ita ce mata ɗauki kusan lahirin al'umma inda bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu kuma da saboda haka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu saboda shi ne da dawo faɗace kuma zai ba da sana'a ta gudanar da kyau kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi suta kusan yanzu a mutum miliyan 200 da wani abu kuma kowa ya sa yiwuwa za ka ga kayan nan ma na Najeriya ba za ku san kai haɗa da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka Kaduna kadai akwai masaku guda 8 wanda kowannen su gure tuki kasa da mutum dubu hudu ba yau duka suna kwallo a Gomben nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas don da Adamawa da Borno da Gombe har ka ji jikin wuta bauchi wajen misau da sauransu ana noman auduga da ba kaɗan ba kuma daga noman auduga na za a kai ga masana'anta musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba ka kuɗi kaɗan muka saka ba akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshiƙin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara muna da komai a gurinmu saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane da sanar ma auduga nan gombe dama tana cikin waɗanda suke sama sama to ina ga ya fi kusanci da mu mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari kafin kar ka manta daga manomi zuwa ɗan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin magulzar da za a burje ta a yi asfar a kuma yi a kai ta kuma saka ba karamin mutane zai ɗauke wani so ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noman waken suya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafawa ya amfana mai safararsa da karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai ɗauka a kai in an yi masa ka ya dawo ya zama dilan a tafa ya amfana saboda haka muna ga moruwar da za a samu in aka yi haka noman auduga ba kaɗan ba ce shi ne dalilin da ya sa muka ƙarfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abin gabaki ɗaya in ka je Busau ka je Funtuwa ka je Katsina ko ka gangaro kasa ka zo Kano duk wannan masako a farko da su asalin arzikin arewacin Najeriya da ma da kamar auduga ne sai noman gyada sai kuma kirada sai kuma sauran abun da suka shafi dangin wadannan ko walau ciwo walau kuma to wannan ina da zai taimaki arewaci ba kadan ba kuma a matsayin mu na gwamnatin arewa wanda nake shugabanta mun yi lissafi mai zurfi a kan wannan mun ga wannan insha Allah ku zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo waɗanda suka shahara a duniya wannan arayin da suka zo muka yi mace da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina saboda haka sun yi alƙawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masada.
Wawa rage wani wuri ne wanda yake aka samar tun haɓaka kiwon shanu me yasa ne ka fito da wannan tsari?
In ka duba da kyau kusan babban dalilin da ya kawo faɗace-faɗace ko ya kawo ga wannan yanayi na rashin tsaro shi ne irin wannan na kiyaya da manoma a samu a bara kai a faɗa kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa ɗari na mutanen da ake gama kan masu sana'a da na noma ko kiwo a cikinmu in ka haɗa yayin da ake da tashi kusan 30 ko fiye suna wannan to akwai buƙatar a sa ido a taimaka musu domin an ya kaso ma hankalinsu ya kwanta. Karka manta an yi da razai an kashe burtun an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo bamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo daga zainza muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina ga irin yunkuri haka yasa a lokacin na tsamar lokacin ko Chris Garba muna ba jihar Bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zage da ma ba aika yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin ta kar kamata a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kadai a wannan go kadada 144 ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar kamanta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar da su cikin riba domin ba su wahala shi ne wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga mai dace a ce yiwuwar haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin Najeriya don me idan aka yi mayanka na zamani za a iya yin naman nan a gyara shi a sa shi a mota ko a jirgi a kai shi mu amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana ko mu samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace ƙasa a duniya wannan yasa aka yi kamfanin nama na roji aka yi mutum roji to kaga duk irin wannan su mutu to in ba mu yi dabara muka farfaɗo da gurare ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka suka yi aiki yadda ya kamata to fitintunin da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki.
Za a samar da makaranta ne da
asibitin dabbobi. A tuntuni akwai makaranta akwai asibitin dabbobi akwai dam-dam da aka yi zai noma. A kaga ana lissafin wajen mutum 100,000 ko dan dai da ba mu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba Buhari ina tsaman 2017 aka kawo wani tsari na haɓaka kiwo bisa wani project da aka ce National Livestock Transformation aka shiga aka yi tace kuce ba a yi wani abu ba har aka kai da tafiyar shugaba to saboda haka ba a faɗa ba a cika idan aka faɗa aka cika ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin mu a Gombe Abdulhab Muhammad sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kamu doa ya ini si gawat.
To madalla yanzu ko ga sakonnin ku masu sauraro. Bari mu fara da sakon Shehu Adamuri Jau. Yace yayin da gwamnatin Asuwaje ke batun cika shekara guda akan mulki, sai dai kuma sakamakon da biyo bai zama daidai da lissafi ba, don haka haƙa ba ta cin maruwa ba. Sako na gaba ya fito ne daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Yace salamu VOA Hausa, farko ina muku fatan alheri. Yace kukana akan tsadar rayuwa na yankin mu na karban hukumar mu Gudumariya. Gaskiya al'ummar yankin Gudumariya suna cikin matsalar abinci da tsadar rayuwa. Yanzu haka mu a garin mu Kalalabuwa komai da yake shigowa ƙara farashi. Haba jama'a, ga tsadar rayuwa, ga kuma tsadar abinci. To komai yayi zafi maganin sa Allah. Mu talakawa muna addu'a, Allah ya kawo muna saukinta, amin summa amin. Sako da gaba na cewa zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro salam VOA Hausa. Muna kira ga al'ummar Kano da masarautar Kano gaba daya da su zauna lafiya tsakanin su. Mulki dai na Allah ne, yana bayar da shi ga wanda ya ga dama. Don haka duk wanda Allah ya zaba, to ya kamata su ba shi goyon baya. Daga Malam Umaru kan baya wuri. Sai kuma wannan sakon da ya fito daga Mamun Salu ƙauren Moda jihar Zamfara. Yace idan har da gaske ne jami'an tsaro a Kano umurnin kotu suke bi akan dambarwar sarautar jihar, to ga wata babbar kotun jihar ta baiwa Alhaji Aminu Ado Bayero umurnin daina gabatar da kanshi a matsayin sarkin Kano, ta kuma baiwa jami'an tsaro umurni su fitar da shi daga gidan sarki dake Nasarawa. Mun zura ido mu gani ko jami'an tsaron za su aiwatar da umurnin wannan kotun ko akasin haka. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Bagaram da Isuhu Makiri Madatai da Iliyasu Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Maryama suka ce salam VOA Hausa. A yayin da daminar bana ke dab da sauka a sassa daban-daban na ƙasar mu jamhuriyar Nijar, muna amfani da wannan damar don kira ga hukumomin ƙasar tamu da cewa ya kamata tun da wuri su samar wa manoman mu iri da takin zamani domin su ji daɗin komawa gona har ma su samu zarafin noma wadatacciyar cimaka a ƙasar mu ta Nijar. Sako na ƙarshe ya fito ne daga ɗan mutan Maida Aminu Kano Maida. Yace muna kira ga duk abunda yake da hannu a canje-canjen sarakuna a jihar mu ta Kano da ya tuna cewa sarauta ba siyasa bace. A bar canza mana sarki, tunda son zuciya da ƙarfin iko ake nunawa ba wai cancanta ba. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A yau Talata ne ake sa ran cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gana don tattauna abin da ke faruwa a Rafa biyo bayan wani harin saman Isra'ila da ya kashe 'yan Filistino da ke neman mafaka a wani sansanin 'yan gudun hijira su 45 sannan ya jikkata wasu 200. Shugaban ƙasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau Talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Filistino a matsayin ƙasa mai cikakken iko, yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita ita ce za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Ukraine ta samu ƙarin tallafin yaki na dala biliyan 1 daga ƙasar Belgium ƙarƙashin wata yarjejeniya yau Talata wanda ya haɗa da bata jiragen yaki samfurin F-16. An cimma yarjejeniyar ne bayan da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Brussels, sannan ana sa ran cewa zai yada zango a kasar Spaniya da Portugal a yunkurin sa na nemo ƙarin tallafin yaki da zai taimaka wa kasar wajen kare kanta daga mamayar Russia tun farkon 2022. Yayin da wasu masu kada ƙuri'a suke da tabbacin 'yan takarar da za su ba su ƙuri'unsu a zaben da Afirka ta Kudu take shirin gudanarwa a ranar Laraba, zuwa yanzu wasu ba su kai ga tantance 'yan takarar da za su zaɓa ba. An kwashe dubban mutane daga yankin Papua New Guinea yau Talata, inda gwamnati ta ce zaftarewar ƙasa ta binne aƙalla mutane 2000 kwanaki bayan zaftarewar ƙasar da ta auku a ranar Juma'a. Zuwa yanzu a yankin Mount Mungalo ƙasa tana girgiza, lamarin da ya haifar da damuwa kan yiwuwar lamarin ya tsananta.
Da masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku akan irin matakin da ya kamata a ɗauka domin a samu sauƙin tsadar rayuwa da ake fama da ita a Najeriya. Lambar da za a kira mu ita ce 202-980-6850. sa'a tare mu a shirinmu na dare. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa Mai da ta shirya ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakub Makiri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam. A dakacin shirin yau da gobe shirin matasa.